سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باين كيما السلام عليكم ورحمة الله. بنك مدرسة دعاء وأنا يمشي لزوما وأنا يداسي إلى 28 ko a 28 ga watan al-Muharram shekara ta 1428 bahidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine mutum na 16 ga watan 2 shekara ta 2007 miladiya. Darasin da ya gabata mun take ne a karshen suratul Fath. Yau zamu tashi farkon suratul Hujurat. A da muka karanta ta karshe cikin suratul Fath ita ce fadin Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah. Wanda muka ce wannan waɗansu malamai sun ce mubtada ne da khabar, wato Muhammad manzon Allah ne, Muhammad jakadan Allah ne. Waɗansu malamai suka ce a'a, Muhammad Rasulullah, wato Muhammad mubtada, Rasulullah badal ko atafu bayan. Sannan walladhina ma'ahu, wannan sai zanto shi ma ma'tufun ala al-mubtada, waɗanda suke tare da shi, wato sahabban da suka yi imani da shi, suka hada zamani da shi, Allah ya rabauta su da kasancewa tare da annabi. To gaba daya wannan ashidda'u 'alal kuffar shine khabar din, wato da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su sahabbansa ashidda'u 'alal kuffar, masu tsanantawa ne akan kafirai. Sannan ruhama'u bainahum, masu jin kai ne da tausayi a tsakankaninsu da juna, suna da zumunci, suna da yuwantaka, suna da wato ainihin taimakon juna. Ba bambanci tsakanin sahabi wanda yake ahlul bait da sahabi wanda baya cikin ahlul bait, dukkanin su ruhama bainahum takafi, dukkanin su fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin Bukhari da yake innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da takafi, wato mu'mini dangantakarsa da mu'mini dan uwansa kamar gini ne, sashinsa yana ƙarfafa sashi, bangon gabas na ƙarawa na arewa ƙarfi, ne mana ƙarfafar na kudu, na kudun na ƙarfafar na gabas. Wato bayan annabi ya faɗa haka, sun mashabbaka baina asabihi, sai ya gwama tsakanin yatsunsa ya sarƙafa su da juna, wanda ke nuna idan hannu ya sarƙafa haka da juna, to kaga ya sha bamban da a ce yatsa da yatsa, sama da yatsu da yatsu ƙarfinsu. To haka sahabbai suke ashidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum, nake da ku hikimar hada su gaba daya a matsayin wannan sifa ce ta annabi da su a haɗe, saboda annabi ya siffanta da rahama. To cika babu game da mu'minai, Allah ya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, in kuma tsanantawa kafirai ne, Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqin sai kame wa kunuz alaihim, wannan ita ce shidda din. Sannan Allah ya ce da mu'minai ya ayyuhal ladina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. wannan abin dake cikin wannan yayi kama da abin dake cikin suratul tauba, da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'a wallahu wasi'un 'alim. Ya wadanda suka yi imani, man yartadda minkum an dinihi, wanda bai yarda cikin ku ya bar addinin sa, bai cutar da Allah da komai ba, bai rage wa Allah komai ba, fa sawfa yati Allahu biqaumin, da sannan Allah zai zo da ɗansu mutane. An ce qaum da na kira don girmama su, domin na kira tana zuwa litta'zim, kamar yadda Allah ya ce walamma ja'ahum كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كتاب تبعنا للتعظيم وني غاغار من للتافي وني ببن للتافي ربما دلتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم غاغار لكرا على للتعظيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم رسول غاغار للتعظيم فسوف ياتي الله بقوم الله يزور ودنسو مهمان متاني ودنسو مين متاني ودنسو ما في قيمة دا دار دا فكين متاني sun sha bamban da sauran mutane, wato shine abin da zaka fassara ayar ga sun fasna yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah yana son su, su ma suna son shi. Adillatin allal mu'minin, suna taskantar da kai game da mu'minai, suna yi wa mu'minai tawadu ko da sun fi su kudi ko sun fi su sarauta ko wani abu na duniya. A'izzatin allal kafirin, amma suna nuna izza game da kafiri, ba sa rusuna wa kafiri. Yujahiduna fi sabilillah, suna yin jihadi don yaɗa kalmar Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. Yalla fi zalika fadlullahi yutihi man yasha, wancan abin da aka lissafa a baya falalata ta Allah da yake bayar da ita ga wanda yake. Ya Allah ka ba mu falalarka. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne ko masani ne. A takaice dai wancan abu na cikin suratul ma'ida yayi kama da nan asiddaw alal kuffari wa hama bainahum, tarahum zaka gansu. Ko dai zan tsoke sabon linnabi annabi ake wa magana cewa za ka gansu tunda za su tare su ne tare da kai a sallar jam'i, a sallar juma'a, a idi, su za su fita yaƙi tare da kai, su ne za su tafi tare da kai dan umara ko aikin haji. Ka fi kenan tarahum za ka riƙa ganinsu dare ko da rana, da safe ko da yamma, a halin zaman gida ko a halin tafiya. Tarahum, ina fata an fahimta. Ko kuma khitab, zanta ana fuskantar da shi ga dukkan mai karanta Qur'ani, za ka gansu ba ganin ida ba, ganin zuci, wato ilimi kenan. In ka karanci sira da tarihi za ka ga kamar ga hotonsu a gabanka, ruku'an sujada, suna ruku'i suna sujada. Ar-ruk'a jam'i na raki, as-sujad jam'i na sajid, wanda wannan gaba daya bayani ne na yin sallah. Za ka gansu suna masu yin sallah ta farilla da nafila. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, suna neman fallar Allah da yardarsa. Wannan duk siffar su ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da ita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum alamominsu suna nan fi wujuhihim a cikin wato ainihin fuskokinsu, min athari sujud na gurabun sujada. Mun karanta a wancan lokaci cewa Abdullahi da Abbas ya fassara cewa abinda ake nufi da simahum fi wujuhihim yana nufin as-samtul hasan, wato kyakkyawar kama, wato suna da kamala ko a fuska. Da kaga fuskokinsu, kaga fuskokin mutane kamulai, ba ƙananan mutane ba, ba marasa mutuncin mutane, mutane masu baraga, shine simahum fi wujuhihim. Na yi mana bayanin cewa ɗaukan cewa baƙin nan na goshi da waɗansu suke samunsa a sakamakon sujada, shi ake nufi a wannan ayar, wannan ba haka bane ba. Domin ayar ta ce fi wujuhihim, alwajhu kaga fuska gaba ɗaya, da wancan baƙin na kan goshi ake nufi da ta ce simahum fi jibahihim, domin jiba shi ne jam'i na jabha, goshi, amma wuju jam'i ne na alwajhu, wato fuska. Kaga alamar ba a kan goshi take ba, a fuska take gaba daya, wato kaga ne kyakkyawar kamala. Waɗansu kuma suka fassara shi da sakin fuska ga mummunai, shi ne simahum fi wujuhihim, sannan kuma daure ta ga kafirai, shi ne dai simahum fi wujuhihim. Kamar dai ƙarin bayani ne kan abin da ya wuce a baya, wato ainihin asiddaw alal kuffar wa hama bainahum, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dalla fi zalika masaluhum fi tawrati. Ai kidaya ababai da dama, dan farko dai asiddaw alal kuffar, na biyu ruhama ubaina, sannan tarahum ruk'an sujada, sifa ta uku kenan, arruku da sujada da abu ɗaya ne dan sallah ake nufi. Sannan imtiga'u fadlin minallahi, neman falalar Allah, sifa ta huɗu kenan. Sannan kuma imtiga'u ridwanihi wa ridwanin, waɗannan ababai gaba ɗaya, na shida simahum fi wujuhihim min athari sujud, to wannan abun gaba ɗaya da aka dunkule shi aka yi isara da zalika. To wani na iya cewa yaya za a kidaya ababai guda biyar ko shida sannan sai a yi ishara zuwa ga zalika, wanda za ismul ishara ne li mufrad muzakkar, bi zali mufradin muzakkarin akhir wa zi wa za fita alal unsa kasir, wato za idan abu ɗaya ne namiji, za lika allahu din lil bu'di dan abin nesa yake, ka din lil khitab kenan. Wato an kidaya ababai da dama amma sai aka yi ishara zuwa ga ismul mushar guda ɗaya, shi da suka ce domin idan ka dunkule ababen guda biyar ɗin ko sai a haɗe ka iya ce musu al-mazkuru, abinda aka ambata. to kuma in ka ce al-mazkuru kaga ai ya zama abu ɗaya kenan, dan haka sai ka ce zalika sai ka gaskata kan ina da abin yanzu dini zalika abincin da aka lissafa a baya har zuwa nan masaluhum lafazin masal yana daukar ma'ana biyu ko dai a fassara shi da al-wasfa ko kuma a fassara shi da at-tamthil buga misali to dan haka ma'anar da ake nufi a nan gurin zalika masaluhum ana nufin wannan ita ce siffar su kamar yadda Allah ce walillahi al-masalul a'la ko walahul masalul a'la fis samawati wal ard wato Allah yake da al-wasful a'la siffa mafi daukaka mafi bunƙasa dan kowace siffa cikin siffofin Allah siffa ce ta kamala zuwa makwararta ilimin sa shine makwarar ilimi jin sa makwarar ji kenan ba sama da shi dan haka kenan Allah yake da al-wasful a'la idan an ce al-masalul a'la da haka zalika masaluhum ay zalika wasfuhum allazi ja'a fi at-taurat abinda aka lissafa shine siffar da aka ambata a cikin at-taurat wato annabi sahabbai za su zama haka za su zama kidda da kufari za su zama ruhama bainahum za su zama tarahum ruka an sujada yanta gona fadlan min al-la'i wa ridwana ina fata kun fahimta wa masaluhum fil injili na faɗa muku cewa ko dai mu fassara masal din nan ta biyu daidai da yadda muka fassara masal da farko idan ya zanto sai ya zanto ma'anar zalika masaluhum fit tawra wannan ita ce siffar tawra abinda aka ambata a baya wa masaluhum bil injili amma siffar su kuma cikin linzila to shine abinda zai biyo baya kazar'in akhraja qat'ahu fa azarahu fastaghlala fatawa ala zuqihi yu'jibu adh-dhurra liyadhiba bihim al-kuffar ko kuma a'a mu ce abinda ake nufi da masal a wannan wurin nabi wajen wa masaluhum bil injili ana nufin tamthil wannan shine misalin da aka buga da za a buga game da ko da aka buga game da su a linjina an buga misalin su kamar haka don masal na zuwa da ma'anar wa sannan masal na zuwa da ma'ana at-tamthil buga misali shine har nan nan san bai kula ce to anan tashbihi ne wani irin tashbihi kuka yi kiro ku ba da ansa ba wato at-tashbihu tamthili kan Allah ta masalul ladina ummil at-taurata thumma lam yahmiluha kamasal al-himari يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثال وطندا أكثر مصنوين أيشد التوراة ثم لم يحملوها ما سكت كدوكر والنوين كمثل الحمار يحمل أسفارا كمر مثال جايكين ينحقوا كده كايل لتشبه أسفار جمع من السفر السفر بالسين وتوكين للتاسي دايا إذن سنة ديوة أسفار amma da zaka kawo sa a sifir sai zanto shi ne wato sifili kenan zero kenan kamar al-himari yahmilu asfara kamar jaki ne na dauke da littafi anan gurin tasbihu tamthil shi ne idza kana wajhu shabahi muntaza'an min muta'addid idan fuskar da aka buga misali da ita ta fa daya wato hoto da hoto an kamanta wani hoto ne da wani hoto a wancan hoton ga jaki ga kayan littafi ga rashin amfanuwa da kayan littafin kaga ba abu ɗaya bane ba a nan wurin ma ga waɗansu mutane ga ilimin at-taura da aka ba su ga rashin yin aiki da at-taura ɗin jakin sun da ke ɗauke da kayan littafi ga waɗansu da at-taura bai yi aiki da littafin ba kuma ba su yi aiki da at-taura ba sai littafin ya zama nauyi a kansa yana tafiya niki-niki ba mauruwar komai da shi ba abinda zai mauru da shi su ma sai at-taurat ta zama musu nauyi shi yasa Allah ce bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah sir da wannan hoto da aka bayar na waɗanda suka kare ta ayoyin Allah ba su yi aiki da su ba in kun fahimci sun sai ku dawo nan wa masaluhum fil injili wato misalin su kenan a cikin linjila ga misalin shi ma wato at-tashbihu at-tamthili ne kazar'in akhraja shatahu kazar'in kamar shuka ce akhraja shatahu da ta fitar da rassan ta fa azarahu rassan sai karfafi shukar kanta ko shuka ta karfafi rassan kamar dai na faɗa mana a nan fa taglaza sandar shukar sai ta gwadi sai kauri fattawa sai shukar ta dade ta ala suqihi akan makyangyamarta ko akan sandar shukar wato a nan gurin yadda abin yake shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shukar da ta tsuro farkon lokacin da ta tsuro ita kadai sai ta yi rassa wannan rassa kila da rike ɗaya ne sannan na biyu sannan na uku har suka yi rasa da yawa, wato kenan ya zo shi kadai, sai daya ya yi imani da shi, sai wani dayan ya kara imani da shi, sai wani dayan ya kara imani da shi, gurgurdan yawan rassan gurgurdan adadin mutanen da suka yi imani. To lokacin da suka yi imani, sandar da suke dauke da rassan da ita da sauran rassan, ina ya fi kwari? Sandar ta fi kwari, itacen ya fi kwari, wanda yake ya kafu a cikin kasa din, sauran rassan sun makalkalu ne a jikinsa. To annabi shi ne sandar da ta kafu a cikin kasa din, da habai su ne rassan. Ina fatan kun fahimta. To kaga a nan gurin fastaghlaza fastawa ala suqi, saboda sahabbai sun karfafe shi, sun taya shi yaƙi a Badar da Uhud da sauran wurare, sun taimake shi taimako al-hissi wal ma'anawi, taimakon ganin ido da kuma ba da ƙwarin gwiwa wanda zai ji ma'anar abin a cikin zuciyarsa. Allah da kansa ya ba da shaida akan haka, ko mai so ya so ko mai ƙi yaƙi, yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, shi ya karfafe ka da taimakonsa, kuma shi ya karfafe ka da mummunai a lokacin zuwa yi mummunai. Abubakar Umar, Usman Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaydillah, wa bakiyyat as-sahaba radiyallahu anhum. Wannan sune al-mu'minin din. Allah ya karfafe ka da nasararsa, ya karfafe ka da mu'minai. Kaga fastagala da fastawa ala sufihi, yu'jibu az-zurra. Sukar ko da tayarsa, ta daidaita sai gwaɓi sai kauri, ta daidaita akan kasa ta kafu. Yu'jibu az-zurra, sai da wannan suka tana burge manoma. Duk wanda ya dasa dan itace yayi wannan rassan zai yi shawa ko bai shawa ba, sai Allah ya li yagiza bihimul kuffar. To kaga bihim, bihim din da aiba miri ne na jama'atu duku, adadi na mazaje wanda da ana magana akan shuka, wanda dan ile da gairi akin da a ce shi ne al-maqsud bil kalam, da sai a ce li yagiza bihal kuffar, amma bihimul kuffar wannan ya nuna mutane masu hankali, a ce wannan duk misali ne. Wato kenan akwai misali iri biyu na sahabban annabi, ko akwai sifarsu a cikin attaura ga tattalin ajidda'ul kuffar wa ma bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fi al-injil dhalika mathaluhum fi at-taurati wala at-taura kenan. Amma al-injil fa ga irin hoton da aka bayar nasu dan a halarto da ban a cikin zuciyarka, dan a buga misali, dan a kusanto maka da nesa. Kazar in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghla fatawa ala suqihi yujibu az-zurra. Wannan tambaya ya tambaya dan me haka ta faru? Ya Allah ce li yaziza bihim al-kuffar, lam dinnan yana buƙatar abin da zai ta'alluki da shi, shi yasa suka ce wa safahum bidhalika li yaziza bihim al-kuffar. Allah ya siffanta su da haka, ko ya kaddara su zama haka, annabi da sahabbai su zama haka dan ya kusatar da kafirai, dan Allah ya kusatar da kafirai idan sun ga sahabbai na kewaye da annabi suna taimakonsa. Kafirai za su ji haushi ko za su so? Za su ji haushi, ba sa san haka, sun so a kyale annabi shi kadai ba kowa tare da shi. Amma sai Allah haɗa shi da jaruman mutane sadaukai wanda suka bayar da zuciyarsu, suka bayar da lokacinsu, suka bayar da komai nasu don su ga addinin ya ci gaba. Sun kullace kaiya tsakaninsu da Allah. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan bit-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih dhalika huwa al-fawz al-'azim liyajiza bihim al-kuffar dan Allah ya kusa ta kafirai. Na faɗa muku a wancan lokacin cewa Imam Malik ya kafa hujja da wannan gaba a cikin ayar, yake wanda baya son sahabbai ya zama kafiri. Duk wanda yake jin haushin a ce sahabbai suna tare da annabi, sun yi imani da shi, sun taimake shi, hakan yake jin haushi ke shi kafiri ne. In har ya ji haushin, dan ayar ta ce li yagiza bihim al-kuffar, a ce jin haushin sahabbai kafirci, amma kansu shine imani. Ina fata mun fahimta. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Kana da dama ka ce me yasa ka maimaita? Sai in ce wani ne yace da ni a wancan satin mun mutu lokacin da ya kamata, da haka waɗansu masu kasir, kasir ɗinsu ya ƙare ba su ɗauki wannan ayar ba, to gashi mun biya. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Za mu tashi suratul hujurat, kuma na san a cikin biyan da muka yi akwai abin da babu shi a kan, ila can kuma akwai abin da babu a nan, wannan kuma haka ilimi yake, akwai wanda za a maimaita shi. Za mu tashi suratul hujurat, suratul hujurat ita ce sura ta 49 dan ka fara kidaya daga sama sannan kuma sura ce madaniya tana kunshe da ayoyi 18 wa mawdu'uha al irshadu lil mu'minin tana shiryarwa tana fuskantar da mu'mine zuwa ga tabi'u da halaye na gari bi amrin aw nahyin ko dai aw matsayin su da wani abu ko ana ko wani abu bima fihi salahul ummati al-islamiyya cikin abin da zai zama gyara ga al'ummar musulunci wa salahu kiyaniha da gyara game da kafuwar ita al'ummar da samuwar ta a ban kasar an gane ko ba da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai ba mu ikon aiki mai Allah ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
بنجي تعالى باين بسملا يتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كركو وتي غبا ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karku ce gaban Allah karku ce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kada ku ce kafin manzon Allah ya riga ku cewa kada ku ce kafin ya ce karku aikata kafin ya aikata lafazin la tuqaddimu daga qaddama yuqaddimu ne yana daukan ma'anoni guda biyu yakan zanto qaddama fi'li wanda yake lazim ghair muta'addin baya buƙatar maf'ulun bihi mansub akan ce kaddama yuqaddimu a wannan lokaci sai ya zanto ma'anarsa taqaddama ya taqaddamu masdar din shine at-taqaddum wucewa gaba ci gaba kafin a ce wucewa gaba to wannan shi ayar take hanawa ayar ta hana ka wuce gaban Allah ko gaban manzon Allah wajen fadin wata magana ko wajen aikata wani aiki ko kuma ya zanto kaddama yuqaddimu wanda ke fi'ili ne muta'addi abin nufi لا يكتفي بمرفوعه وانما يتعداه الى مفعول به منصوب باي تكيتوا اسم فاعل يانا بكاتر مفعول به منصوب فا wannan lokacin akan ce qaddama kaza yuqaddimu kaza ya gabatar da kaza ko yana gabatar da kaza to idan wannan ne sai zanto fi'ilin ya zama muta'addi kenan yana bukatar mafa'ul bihi mansub to yana mafa'ul bihi din anan an shafe babu arbuti saboda me li ifadati ta'mir ka iya kaddarashi a matsayin amal la tuqaddimu amalan ka iya kaddarashi a matsayin qawl la tuqaddimu qawlan abin nufi ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani la tuqaddimu qawlan wala fi'lan bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku gabatar da wata magana ko wani aiki kafin Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattaqullah tsare dokokin Allah yana yi barna bari inna Allah sami'un alim lalle Allah ta'ala sami'a wato ainihin mai ji ne sannan kuma alim masani ne subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman suka ce ai tuqaddimu din ba komai daga qaddama yuqaddimu ne asalinsa muta'addi lakinnahu umila mu'amalata al-lazim amma amalati kaman fi'li lazim dan wani lokaci fi'li yakan zama muta'addi ne yana buƙatar maf'ul bihi mansub amma sai a shafe shi a mai da shi kamar fi'li lazim a wannan lokacin sai ya zanto kawai sai ilin abin da yake nuna wa siffantuwa da wannan siffar ubangiji da Allah ce huwa allazi yuhyi wa yumit shi Allah shine wanda ke yuhyi kaga aiki ilin ahya yuhyi yana bukatar me ko wannan bihi nan su amma anan ba kawai wannan bihi din ba haka wa yumitu daga amata yumitu ne shi ma yana bukatar mu wannan bihi mansu amma anan ba kawai ba dan haka me ake nufi الله تعالى هو المتصف بالإحياء وهو المتصف بالإماتة. شين من سبحانه وتعالى كشوا shine mai fuskantuwa da rayawa. Wannan sifar siffa ce ta dindindin tattare da shi, kamar yadda Allah ce qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Kaga ai alima ya'lamu yana buƙatar mafawalan bihi mansub, ba ce ba qul hal yastawi allazina ya'lamuna kaza wa kaza والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون كذا كذا والذين لا يعلمون كذا وكذا كذا باكاو بقول بيجي مسوبا اشي عبين ده اكي نفي كوي سبنتوا العلم. قل هل يستوي المتصفون بالعلم والذين لا يتصفون بالعلم من ده ايه اكي نفي بنجي دي تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا يا وطن بسكي ايماني لا ترفعوا اصواتكم كذبوا تدى مليوينكم أصوات جميلة من الصوت صوت مليئة كنا فوق صوت النبي سمد صوت النبي سمد مليئة النبي وأن ياتكر الدلد بما قنا تسرد النبي أتي ذاك يما قنا كتاق مليئة أو جنسة ديديك صوت مليئة ديكنا النبي ولا تجهروا له بالقول كانك بينا متزنتي كجهر بعض كل بعض كمريد كوكي بينا وساش متزنتي سيديكي قصد يتكوكي واجونانكو lokacin da nake magana da kai a matsayinka na wanda ba annabi ba, a matsayinka na sa'ana ko abokina, nikan bayyana maka zance a ɗabi'ance yadda na saba bayyanawa abokanai ko sa'anni. To amma in za ka yi magana da annabi sai dai ka zaɓi muryar da take ƙasa da haka don girmama shi don ladabi a gare shi. Wannan ya kunshi girmama annabi kenan da yin ladabi a gare shi. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Shine wala ta jiharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'din kamar da kuke bayyana wa sakin ku zanzi karku haka an tahbata a'malukum ahana ku haka ne dan saboda kar ayyukan ku su lalace wa antum la tashurun alhanan ku ba fa din haka a jikin ku ma cewa kun yi abin da zai lalata muku ayyuka. Malamai suka ce daga murya a gaban annabi da kuma bayyana zance irin yadda muke bayyana wa junan mu zance yana rusa aiki saboda me haka wace rusa aiki? Suka ce abin da yasa ke rusa aiki daga murya a gaban mutum na nuna rashin ladabi a gare shi. Rashin ladabi ga annabi kuma riddan ya zama izgili a gare shi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innahu an ta'ifatun minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan haka daga murya a gaban annabi ya zama izgili kenan. Duk wanda ya haka da ganganci abu ne da zai bayu zuwa ga rufewar aikinsa ko ka ce abu ne da zai bayu zuwa ga ridda. Allah ya tsare mu. An tahabata amalukum wa antum la tashurun. Sannan wannan baya taƙaituwa a kan lokacin rayuwar annabi. Ko da yanzu Ubangiji ta'ala ya azurta ka zuwa Madina garin manzon Allah, ka je masallacinsa, ka kai ziyara kabarinsa, to ba a san ka ɗaga murya don wannan ayar tana maka magana la tarfahu aswatakum fawqa sautin nabi. Sallamar da zaka yi wa annabi a matsayin ziyara zaka yi dan sauti na kasa ba tare da daga murya da kururuwa ba. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abul Qasim, ashhadu bi annaka qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta billahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin, fa jazakallahu anna khayra ma jaza nabiyyan an ummati. Waɗannan kalmomi cikin ladabi zaka faɗe su dan alfarmar annabi bayan mutuwarsa, daidai take da alfarmarsa kafin mutuwarsa, ba ta canjawa. Darajarsa da kimarsa yana nan, baya canjawa. Dan haka yadda ake bukata aka wajabta girmama shi lokacin rayuwarsa, ha kuma aka wajabta girmama shi daga nan har tashin kiyama. Amma idan ka je wajen kana kururuwa kana ihu, to kai karo da abin da wannan aya ta ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Idan ka je kana magana a wajen irin magana da kake wasa anka, to ka saba abin da aya take wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din, to ka ku wannan ku zai iya rusa aikin ka ba tare da ka sani ba. An tahabata amalukum wa antum la tashurun. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam wanda ya rawaito daga wajen sa shine Abdullah ibn Abi Mulaika, yace وفد بني سبيل وتوت تواضع تقبيل الاربعه da kira burun sabil sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da za su koma kauyen su ko garin su, sai annabi ke tunanin nan da musu shugaba. sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya gabatar da sunan wani yace a nada musu wani ya zama shugaba shine Al-Qaqa ibn Ma'bad sai Umar al-Khattab ya ce a ni ko a tawara ta ina ganin a nada musu Al-Aqra ibn Habib ya zama shine shugaba sai sai na Abubakar ya ce da Umar ba abin da yasa ka kawo wannan shawara ta ka sai dan ka rufe ta sai su kuma ce ni ban yi nufi in rufe shawara ka ba sai suka daga sauti a gaban Annabi to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu a nan gurin sun yi laifuka ne guda biyu laifin farko su jira mana sai in Annabi shawara su bayar amma sai suka bayar da shawara sun kafin a nema to dan a hana su wannan a gaban shi sai aka ce la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli kar ku gabatar da wata shawara ko wani aiki ko wata magana gaba ga Allah ko gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya ce ko gaban manzon Allah ya ce laifi na biyu daga muryar da suka yi a majalisin Annabi to sai aya ta biyu take la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajhari ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun wato sai kasance wannan aya ta ladabtar da su dangane da wannan al'amura to abinda wannan yake nuna wace ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba masumai bane sukan iya daidai sukan iya kuskure to sai dai suna da rinjayen aiki na gari sannan su gaba ɗaya rayuwarsu kamar wani samfuri ne na yadda za mu gudanar da salon rayuwarmu mu ga sun yi abu kaza Allah ya yabe su don mu yi koyi da wannan abu mu ga sun yi wani abu an ce ku daina mu ma don mu daina wannan abu wato kamar su ne zakara na gwajin dafi wato kamar su ne na gaba da ake cewa a wurin na gaba ake ganin zurfin ruwa shi yasa in mutum ya yi imani irin nasu ya tsira fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qad ihtadaw wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq fa sayaktikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim dan haka dai wannan aya sai ta ladabtar da su wato shi yasa wanda ya rawaito hadisi yake cewa saura kirf mafiya alherin mutanen nan guda biyu su halaka kaga ba su riga sun halaka din mukin saura kirf yani kadal khayrani an yahlika zaɓaɓɓun nan guda biyu saura kirf su halaka dan sun daga murya a gaban Annabi ina ba dan fahimta to amma dan gaban muka ba halaka ba su halakan ba da Allah zai muku tsawa ya kira shi da sunan kafirci dai ko da sunan imani sai ce me ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kafin su yi laifin ko bayan sun yi sai wannan ya nuna ashe laifin bai rufe imani a tattare su ina fatan mun fahimta to sai aya ta gaba
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله ya rawaito hadisi a cikin littafin sa al-mustadrik daga Abu Huraira Abu Huraira yake lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi guda biyan farko ɗinnan da muka fassara sai da Abu Bakar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi anzala alaykal kitaba ya rasulullah la ukallimuka ba'da hataynil ayatayni illa ka asirar aw kama qala yace na rantsa da wanda ya saukar da littafi a kanka daga yau sai yau bayan saukar waɗannan ayoyi ba zan ƙara yin magana da kai ba sai dai ta zama kamar raɗa don gudun kar in ɗaga murya sama da muryarka ko in bayyana magana kamar yadda nake bayyanawa wani ba kai ba wato sai ya sassauta muryarsa to da yayi wannan sai wannan aya ta sauka innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah lallai waɗanda suke sassauta muryoyinsu a wurin manzon Allah lokacin da suke magana da shi أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأنن سولي وأن الله يجر بذكا تنصر تقوى معنى يسن يتقوى أتك الزكا تنصر يبي وتقوى ظلب ينزمى أتك الزكا تنصر امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة سنة غافرة مسمى وأجر عظيم كما سنة لا دام الجرمى وتكاقى سيوانا آية تكي نونة للي سيدنا أبو بكر يا ربوتا domin ayar ta wanda suka sassauta shi ko suka tabariya ya yi wani ba zai kawo ga dangane da abin da ya fi ake ba laifi ba ne yin laifi a laifi shi ne zartewa a kan laifi rashin tuba daga laifi shi ne laifi amma ka yi laifi ka tuba ashikin kala da katila wanda zai ya zafa a lufa hajjatan ba wa zalamu an fusa mun zakarwa ba tagbaru da zunubin ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين فعلوا فاحشة وند سكا ايكتا الفاحشة ظلموا انفسهم كو سكا ظلمت كاو نفسه تهير بدل من واجبي ده سنيا كان ده غبايا ذكر الله انت امك الله فيسي استغفاري فاستغفروا لذنوبهم ده سنسان بامي غفرت ذنوبي سي الله ولم يسروا بس زرتي بقى كان ايتم برنا بس دوجي بقى كي بس دوما بقى كي الحال سن سن برنا يا الله كي اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وان تنكم اي ساكمكم سجين غافر اتم سمى دا غوري اوبنجي وان فكو مومن نيو دا مومن نغو غد بيبي ان يف اي ابن دا اي من تسي غاشي اي كتال فاشا غاشي ازال انتكن سا اما يا امبتي الله يستغفاري بي زرتي بي دا bai doge a kai ba, bai dawwama a kai ba, yana cikin da za a hannun farfin min rabbikin kowa zai samu wani cikin mummune amma kai ka haramtawa Abubakar ka haramtawa Umar da Usman su ne kawai ba za su samu ba zai zama adalci zai zama adalci ba ya zama zalunci inda ya aya ta shafi kowane mummune a duk inda yake fa a lofa shi tana wuzula mu abu inna allazi nattaqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun masu takawa ko ya shaytan yaso fuske su sai su faɗaku sai da sun zo suna ganin hanya to kaga wannan shi ne ake bukata ma'ana ba laifi ba ne yin laifi laifi shi ne zartewa da dogewa da kafewa a kan laifi Allah tsare ku da kafewa a kan laifi Imam Muslim ya rawaito wani hadisin daga Anas ɗan Malik Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da aka saukar da ayoyi biyun farko ɗinta sai wani sahabi Sabit ibn Qais ibn Shammar shi a halittar sai yana da babban murya da yaji ayar ta sauka an ce a daina daga murya gaban annabi in ba haka ba aikin mutum zai rushe shi sai daina zuwa majalisar annabi don ya san babu yadda za a iya magana ƙasa da ta annabi don halittarsa haka take ba da niyya ba ne manzon Allah kwana biyu bai ganshi ba sai ya tambayi maƙocinsa Sa'ad ibn Ubada yace ina maƙocinka kwana biyu mu ganshi ba yace lalle kan nuna san lafiyarsa ƙalau amma bari in je in bincika sai dai tambaye shi manzon Allah ya tambaye ka ina kake kwana biyu yace ayoyin nan ne suka hana zuwa dan ina jin tsoron kar in zo gaban annabi in daga murya saboda tashi aiki na ru na gama sai in zauna a gida Sa'ad ibn Ubada ya zo ya fadawa annabi sai manzo Allah ya ce je ka bashi labarin cewa huwa min ahli aljanna shi dan aljanna ne ya zo ba komai kaga wannan ai ba karama abu ne ba ai ba karama abu ne nan da zai yuzuna aswatuhum inda rasulillah أولئك الذين لم تهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
بنجلتي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات للي وقتن ده سكي كيرانك من وراء الحجرات دغ باين تاكونن ماتا ينكا امدرن سو ده قوبه غداتي سلاما سن زاغا دغ باين داكي سونا سلاما دغ وجه دغ باين كتنغا اكثرهم لا ياكلون اكثرهم يوا يوان سو كوما فيا يوان سو la ya'kuluna ba ta hankaltar abin da ya kamata na ladabi gare ka ko la ya'kuluna ba su da ilimi da zai nuna musu girmanka da girman matsayinka cewa kai din baka dace a kiraye ka ta bayan gida ba mala yake hudurat ai hudurat nisa'i sallallahu alaihi wa sallam jam'u hudura hudurat jam'i ne kalmar hudura ana nufin gidajen da matan annabi suke dakunan matan annabi wahiya ma yunzaru alaihi min al-ard bihaifin wani haifi duk lokacin da aka ce hujurat abin da aka kewaye shi da katanga ginin ne shi ne hujurat ba tanti ba an gane ku ka anna kullu wahidin minhum nada khalfa hujra wato tunda kowace mace gidan da take daban ko kuma ɗakin ta daban ga kuma katanga ta kewaye ɗakin ta cikin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka zo wajen ka ya dace da wukatul kailula kamar da wannan ruwayoyi suka nuna lokaci ne na hutun bayan azhar to ba san annabi a ina yake ba shi yana ɗakin umma Aisha ko na Hafsa ko ummu Salama ko kuma ɗaya daga cikin matayenta sai suka karkasu yace kai da kakan bayan wancan aikin kai kuma da kakan gurin wannan kowa na cewa ya Muhammad ukhruj ilaina ya Muhammad fito ga muna jiran ka a madadin su jira su bari har ya fito lokacin sallallahu alaihi wasallam sai suka rike shi da babban murya waɗansu kuma suka ce a'a ba wai da rabuwa suka yi ba in sun zo nan ɗakin ne sun kira ya Muhammad suka ji shuru sun su wuce can suna bin ɗaki ɗaki ko gida gida har gidaje guda tara tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam guda tara waɗanda ya bar duniya suna ƙarƙashin igiyar aurensa guda biyar ƙuraishawa sauran kuma daga sauran ƙabilun larabawa nana Aisha bintu Abi Bakar da Hafsa bintu Umar da Sauda bintu Zam'a da Ramla bintu Abi Sufyan wato ummu Habiba kenan da ummu Salama waɗannan guda biyar ɗin duk ƙuraishawa ne to daga nan sai Safiya bintu Huyay ibn Akhtaf an-Nadariyya to daga nan gurin kuma sai Zuwayriya bintu al-Harith al-Mustalaqiyya daga nan sai Maimuna bintu al-Harith al-Hilaliyya sai Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya waɗannan sune annabi ya bar duniya suna karkashe igiyar aurensa dama matan su shaka biyun kuma sun riga su barin duniya nana Khadija da Zainab bintu Khuzaima al-Ansariyya sune suka rabota da Qur'ani na kaka a gidajensu Allah ya ce da su wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira malaman tafsiri suka ce hikimar a ce ku tuna abinda ake wadhkurna ma yutla ku tuna abinda ake karantawa fi buyutikunna a ɗakinanku ba a ce ba wadhkurna ma unzila fi buyutikunna ku tuna abinda aka saukar inda saukarwa ce kawai shi da an saukar amma ba su yi imani da shi ba amma tunda an karanta na daukar ma'anin Jibrila ya karanta a ɗakin su manzo Allah ya karanta a ɗakin su su ma sun karanta wannan ma ya kawo musu ziyara ya karanta yara ma ƙanana da suke zuwa mabarta irin su Abdullahi bin Abbas yana zuwa mabarta gidan Maimuna tunda ya uwar mahaifiyarsa ce ai kun san mabarta ko ba yara ba yana zuwa wani da gidan yarsa ya kwana ba ko gidan kanwar babansa ba wai ya tare bane a gidan yau dai ya je can ya kwana ya dawo ko ba haka ba ya tare bane a gidan ai shi ne mabarta din yara ma da suke zuwa suna karantawa ana karanta musu wani kurna ma yusula kawai abinda ake a ɗakunan karatu kaga ai ba karamar falala bace ba innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la yaqilun malati wa kanat al-a'rab idan ga'u wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi manzilihi idan larban koyi sun shigo gari manzo Allah na gidanka na dauhu khalfal hujurat sai suka kira shi ta bayan katangun dakunan matansa li'annahum lam ya'lamu fi ayyi hujratin dan ba su san ba fi ayyi hujratin huwa a wani daki yake a wani gidan yake munadatul arabi suna masa kira irin yadda mazauna karkara ke kiran dangin su ka kuwa kiran mutum a karkara ai da babban murya ne sai su rika wa annabar ka bai gilza da kaushin harfe wajafa da wani nau'i na kaushitawa da zarika wasa fahimullahu da kaulihi da haka Allah sun fanta su da cewa aktharuhum la yaqiluna mafiya yawansu la yaqiluna fi ma fa'aluhu wato ba su fahimci me suka aikata ba to a nan gurin akwai abu guda biyu abu na farko da Allah ce aktharuhum la yaqiluna wannan ya nuna akwai kaɗan daga cikinsu waɗanda su kuma yaqiluna amma al-aktariya la yaqiluna wannan ya nuna ba dukkan su ne suke la yaqiluna ba waɗansu yaqiluna waɗansu kuma la yaqiluna al-aktariya hum alladhina la yaqiluna amma akwai al-qilla waɗanda suke yaqiluna wannan abu na farko kenan abu na biyu fi'lan aqala ya'qilu a cikin larabci me yake nufi yana daukar ma'anar fahimta yana daukar ma'anar hankali idan mun ce al-aqlu yana daukar ma'anar fahimta ko ka ce ilimi kishiyarsa shi ne jahilci idan mun ce al-aqlu yana daukar ma'anar hankali kifiyarsa shine ne hauka to da Allah ce la yaqilun da ake nufi da shi a nan gurin shin ana nufin ba sa fahimta ba su da ilimi ko kuma ana nufin wato ba su da hankali mafi yawan su mahaukata ne kaga ilimi ake nufi mafi yawan su ba su da ilimi dan ka gane wannan ma'anar ga ayoyi guda biyu dan kar mu tsawaita bangiji ta ana ce afatatumauna an yuminu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يذاكوا يدري ان الكتاب يهوداوا باين ga wani kaso daga cikin su yasmauna kalaman Allah suna jin zantan Allah thumma yuharrifunahu daga bayan rikidin zantan min ba'd ma aqaluhu bayan sun sanshi bayan sun gane shi bayan sun fahimce shi kaga al-aqlu ala gurin ziddu shine ne al-jahl su ko yahudawa mun san Allah ya sufanta su ne dama da ilimi bai sufanta su da jahilci ba allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu abun da inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kana min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma 'alimuhu wa fahimuhu wa darasuhu wa qara'uhu wa hum ya'lamun ina fatan fahimta Allah ce wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun misalai da muke buga cikin alqur'ani ba mai gane su ba mai fahimtar su illa al-'alimun ina fatan fahimta domin inda mahaukata ne to ai da shi mahaukaci ana zargin sa cikin shari'a duniyi ba zargin hatta yufik wanda yake cikin barci har sai ya farka sannan za a rubuta masa zulubi dan dauko mai al-majnun hatta yaqil ko hatta yufik wanda hatta yastaqil wanda hatta yufik wato mahaukaci har sai lokacin da ya samu hankali kaga amma shi'a da suke so ba sa fahimtar al'amara da dai sai su ɗauki wannan ayar sai su yi yau gashi ma an ce yawan su ba su da hankali yawan sahabbai ba su da hankali to ba su san ba in kuma da haka aya take nufi to suna nufin sahabbai ba su da laifi don mahaukaci ba da laifi to ballatu na ayar abinda suke nufi asfaruhum la yaqilun kuma wannan fa ba dukkan sahabbai ake magana ba alladheena yanaduna min wara'i al-hujurat kadai da su ake to kuma a tarihi waɗanda suka zo suka kira annabi ta bayan katanga din in ka kwatanta su da ragowar sahabbai su waɗannan nawa ne su cikin dari kashin su to su kansu wanda suka yi kiran ne aka ce aktharuhum la yaqiluna su kansu a cikin su akwai masu ilimi amma sun bayewa jahilai an yi abin da ba daidai ba ka san ko yanzu ko ka karanta aikin nabi in ka tafi makka ka sai sai ka bi jahilai kai da wani ilimin su sai kai a hankali za ka rubuta abin da ya dace amma in ba haka ba sai ta mutum ya zama ba aiki kamar aikin nasa ya ba nuna to dan yawanci jahilai su suka fiyewa to dan mutum da ba hankali ba sai ya biye musu ya bi inna rubu ai sai abubuwan da ba daidai ba idan haka kaga ayar tana magana akan kawai allazina yanadunaka wanda kawai waɗansu mutane ne sanannu wanda duk yawan su ka ba su kowace irin lamba da za ka kowace yawa ka ce su ne mutum goma ko sha biyar ko a su ne suka rasu kai haka to su ɗin ma ba su duka ba afsar hun a dan akwai a kallon hun kuma waɗanda ba haka ba to ina ga ragowar su haɓe wanda su ko ba wannan ba sannan su da suke hakan sun yi ne a daidai lokacin su sababbai shiga musulunci ne suna zaune a ƙauye inda babu ilimi yanzu suka shigo cikin gari to kuma dama zama nesa da wahayi na sa mutum ya jahilci al'amura da dama zama kusa da wahayi suke sa mutum ya ilmanci abubuwa da dama ina jin yanzu abin ya fito walau annahum sabaru inda ake za su yi haƙuri hatta ta sarza ilaihim har ka fito zuwa gare su ba tare da jirgin kiranka da babban murya daga nesa ba na kada khairu lahum da yafa alheri a gare su Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai malamai suka ce suke ayar da wannan sifofi guda biyu na nuna su waɗannan da suka kira shi dan an yafe musu tunda Allah ce wallahu ghafur inda za su yi haƙuri da yafa alheri amma tare da haka kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana ya gafarta musu ya ji kansu to kuma idan nazar jiya ce sai aya ta gaba
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
Imamu Al-Fattan Hanbal ya rawaito hadisi cikin littafinsa na Musnad daga Al-Haris ibn Abi Dirar Al-Khuzai, Allah ya kare da adali, ya zo shi da wani adadi na mutanensa sun musulunta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun koyi addini da zai koma garinsu. Annabi ya faɗa masa dokoki da ya kamata su kiyaye cikin hajji zakka. Sai sai da Annabi, to idan lokaci kaza kaza da kaza yayi, a turo mana wanda zai zo ya karɓi zakar mu, ya nuna yadda za a fitar kuma ya karɓa in mun fitar. Ya alƙawali da Annabi, ya koma garinsu. To bayan ya koma garinsu lokacin zakka yayi, ya tara zakar mutanensa gaba ɗaya a wurinsa, dai idan mai karɓa ya zo ya karɓa a wurinsa. Lokacin ya yi bai ga ɗan aike ba, aka ƙara waɗansu kwanaki bai ga ɗan aike ba, sai ya tara mutanensa ya ce, kai, na yi alƙawali da wanda baya saba alƙawali. Tun da kuwa ga bai turo ba, ba mu sani ba ko bayan tahowa ta mun yi wani aikin da Allah ya fi da ni an fata karɓar zakkanmu, ku tashi mu je da kanmu mu kai kanmu wajen Annabi. Ashe abinda ya faru, Annabi ya turo a karɓa a kan lokaci, amma da aka tashi turowa sai aka turo Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Shi kuma akwai rashin jituwa tun lokacin jahiliya a tsakaninsu da waɗancan mutane. Da haka ko da ya taho sai ce ɗan ya jefa masa wasu wasan cewa ƙila fa suna iya kashe ka in ka ji, sai ya firgita ya tsoraka, sai ya dawo ya cewa da Annabi, na je amma sun hana ni. Annabi ya ce sun hana ka? Ya ce eh. Sai ya ce a to tunda sun hana zakka kan ai sai a yake su, aka haɗa rundunar yaƙi da za su yake su, rundunar yaƙi na fita daga Madina, su kuma suna kawo dab da za su shigo Madina. Kai Haris ina za su? Ba an ce kun hana zakka ba, an turo Walid bin Uqba ibn Abi Mu'ayr dan ya karɓi zakkar ku, kun hana har kun yi kokarin kashe shi? Yace wallahi mu gaishe ma, ba mu ji dore sa ma ko mu gaishe, dan haka muka kawo ta gaishe, zamu zo gaba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai suka zo ya suka shiga gari, aka faɗa Annabi suna zuwa, Allah yana saukar da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya waɗanda suka yi imani in fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu, a kira'a ta Hamza da al-Imam al-Kisa'i fatatabbatu, da at-tasabbut da at-tabayyun dukkan su dai yana nufin bi a hankali, bin diddigi, bin kadun labari. Wato in fasiki ya zo da labari a bi kadun sa. To wannan sai gabar sai ta nuna mana Walid ibn Uqba kenan shi ake nufi da fasiki. Ina ba da gumbarinka. To Walid ibn Uqba, kamar yadda Shamsuddin Az-Zahabi ya faɗa a cikin littafin Siru Alamin Nubala, yace lahu suhbatun qalila wa riwayatun yasira, sahabi ne yana da ƙyar sahabantakarsa don bai daɗe tare da Annabi ba. Ina ba ta an fahimta? Sannan kuma yana mutum ne kaɗan da aka rawaito, to amma mutum ne wanda yake da rauni, daga cikin rauninsa har giya yana sha. Usman ibn Affan ya naɗa shi gwamna a lokacinsa, don ɗan uwan Usman ibn Affan ne ta fuskar mahaifiyarsa, wato akun li'um li Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Sai aka kawo masa ƙaransa ya sha giya, da kansa ya kirawo mutane ya tara su a gaban shi, aka kwaɓe shi ya masa bulala ta mashayin giya. Imam Az-Zahabi ya ce daga cikin abin da masu zagin Usman suke zagin shi da shi a kowannan, cewa ga Walid yana da wani bangare na rauni amma Usman ya bashi makami. To amma abinda masana tarihi cikin ahlus sunna suke ba da anka cewa wannan zakkati ko shine mafi karancin abin da ya faru, ba shine mafi yawancin abin da ya faru ba. Abin nufi, in Usman na da gwamnoni 10 ko 15 ko 20 ko 30, to ɗaya ne ko biyu waɗanda aka samu ɓangaren rauni tare da su, sauran ba haka suke ba. Ina ba dan fahimta. To ko da lokaci kuma ana aiki da abin da yake da rinjaye. Idan aikin barda ya rinjaye sai a hukunta mutum da shi. Idan aikin daidai ya rinjaye sai a hukunta mutum da shi. Sannan Bainuna Usman ya yana da sakaci ba, domin da ya shagiya ɗin bai kyale shi ba, sai da ya kawo ke masa ne ya yi masa bulala, kuma a gaban mutane kuma kowa ya ce daɗa wannan. Ina ba ta an fahimta. To don haka Walid ibn Uqba dai yana da wannan rauni a tafar da shi. Lokacin da ake rikici na tsakanin Usman ɗan Affan da waɗanda suka yi yunƙurin kashe shi, Walid bin Uqba baya nan. Haka lokacin da aka zo aka yi rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Abu Sufyan, Walid bin Uqba ma kawai gani yayi, ba zai iya shiga can bangaren ko can bangaren ba, sai ya gudu wata jazira ya je kaura sai ce baya son ya samu kansa cikin fitna. Ayyukan da yayi ya samu tuba tawbatar da su har a ƙarshen rayuwarsa. Ina fata an fahimta. Sannan waɗancan abubuwa da yi don littattafan tarihi, inda za ka ga adalci na malaman sunna, bayan sun kawo wannan jarima da ya yi, ko a ce ya taɓa shan giya ko ya sha giya ko yana shan giya, to sai an kawo cewa fa amma a fagen jihadi gwarzo ne jarumi ne. Sannan kuma wajen kyauta mutum ne mai yawan kyauta, ga jarumta, ga yawan kyauta, ga kaifin harshe. Kafirai ba sa son a yi ce in ce tsakaninsu da shi. Duk abin da suka faɗa idan zai mayar da martani ya raddi, sai ya sa abokin zance ya yi shiru. To yana daga cikin ababen da ake yabansa da shi. Dan haka dai Ubangiji Ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kasancewar sa fasiki baya nuna kafiri, domin fasikanci daban da kafirci. Sannan fasikanci wanda yake karamin fasikanci shine mutum ya aikata wani babban laifi kamar shan giya ko ya zina ko ya tata ko wani zalunci, wannan karamin fasikanci kenan. Abinda ake nufi da karamin fasikanci baya fitar da mai shi daga musulunci. Amma akwai babban fasikanci shine kafirci. Fita daga musulunci, kafircewa Allah. Ubangiji Ta'ala ce, wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fa sajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaka an amru rabbihi. An jingina iblis zuwa ga fasikanci. A nan wani irin fasikanci ake nufi? Babban fasikanci shine fita daga musulunci. Don wannan aya da take fa sajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaka an amru rabbihi, ya ayi wata tafsira ta fa sajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al-kafirin, shi ne fa fasaka an amru rabbihi. Sannan Allah ya ce, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun, amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaku fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha wa yu'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun. Kaga nan ma al-mu'min al-fasik, kaga tun da aka kawo fasik fi muqabalatil mu'min, wannan yana fasik din ana nufin mai kafir, tun da aka kawo shi a daura da mu'mini. Sannan Allah ya ce, za a ce da su zuku azabar nar alladhi kuntum bihi tukadhibun, ka kare ta azabar wuta ku aibi ne kafirci. Dan haka dai duk fasikanci za a jingina wa wani daga cikin mutanen da suke mummunai, wannan ana nufin kalmar fasikanci. Amma duk fasikancin da za a jingina shi zuwa ga wanda ba mummuni ba, ana nufin babban fasikanci, wato kafirci. Ja kun fasikun bi naba'in fatabayyanu, in fasiki ya zo da labari ku fididdigi, ma'ana ku daina gaskatawa a karan fari. An tusibu qawmun bi jahalatin, dan jin tsoron karku auka waɗansu mutane da jahilci da rashin sani. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, waye gari ko ku zama kuna masu nadama akan abin da kuka aikata. Wannan aya na nuna a ce idan mummuni ya zo da labari shi ko ba sai an fididdigi ba za a karɓa. Tunda an ce in ja'akum fasiqun bi naba'in, wannan ya nuna in ja'akum adilun bi naba'in fala tatasabbatu wa la tatabayyanu khudu qawluhu wa amalu bihi. Idan da adali ya zo da labari kai tsaye za a karɓa, tunda shi fasiki sai an bi didigi. Ka ko fasiki ba kare ta shi ake ba, rike labarin ake a ce bari mu bantuka mu gani. Allah ba ta ba in ja'akum fasiqun bi naba'in fardu, ko watsar da a'a ku rike ku ce to bari mu gani ko za a nemi wanda zai ga za a samu wanda zai ga fata cikin adalai bari mu ga didigi ko za mu ba hanya ubunci ko mu gano daidai ne ina fata an fahimta wa alamu anna fikum rasulullah ku sani cewa manzon Allah yana tare da ku abin nufi duk abin da za ku rinka faɗa ku rinka kare bakin ku duk kun faɗa masa ba daidai ba tunda yana nan dare wahayi na iya sauka a faɗa masa abin da kuka faɗa ba daidai bane ba law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anitum inda zai rinka banku cikin da yawa daga cikin lamurra da ku kanku kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ta'ala ya sanya imani ya zama abin kauna a tattare da ku wa zayyanahu fi qulubikum ya qawata shi a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra ya ki kafirci tattare da ku wal fusuka da fasikanci wal isyan da kuma ayyukan sabo lafazin al-fusuk suka ce shine mutum ya je wa babban laifi da aka hana lafazin al-isyan shine mutum ya sakaci da wajibin da aka wajabta masa haka wajen zuba lamtar gudun suka fassara ula'ika humur rashidun waɗannan su ne shiryayyu waɗanda aka soyantar da imani a zukatansu aka sanya imani ya zama abin so kafirci ya zama abin ki aka kawata imani a cikin zukatansu aka sanya fasikanci ya zanto abin da ba sa so ba sa son su yi amma rauni na ɗan adam na iya sa ya samu kansa a ciki a nan gudun abin da nake so in ce da ku a jumlace aqidar ahlus sunna wal jamaa idan an ce ahlus sunna wal jamaa aqidar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in suka rayu akai aqidar da imam malik ibn anas da imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad dan hanbal da lais ibn sa'ad da yanu sauri sa'id ibn al-musayyib da sauran magabata suka tafi akai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adalai ne ba masumai bane idan an ce masumi shine wanda baya laifi to sahabbai ba masumai bane ba sukan iya laifi idan an ce adali adali shine wanda ko ya taba yin laifi ya tuba ko ya yi laifin da bai tuba ba amma yana da ayyukan kirki da suka rinjayi wannan laifin nashi yawa ina fata an fahimta to wannan shine adali dukkan mutumin da ya yi laifi ko ya tuba ko ya yi laifi aka yi masa haddi to wannan haddin ya kankare laifinsa walid ya tagiya usmani ya masa gulala an kankare ko ba kankare ba manzo Allah ya ce al-hudud kaffarat haddi kankare zulubi yake haka inda mutum ma bai tuba ba amma yana da rinjayen ayyukan kirki da nassin al-qur'ani Allah ya ce innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin dan haka anan gurin tattaunawar da zaka yi da kai da mai zagin sahabbai ba wai za ka kare sahabbai bane a matsayin masumai da ba su da laifi za ka kare su ne a matsayin adalai ba masumai ba idan ko an ce adali ba wanda ba da laifi ba a'a mai rinjayen aikin kirki wanda kirkinsa ya rinjayi aikinsa na asya yawa daidai ya rinjayi ba daidai ba yawa sannan cikin ba daidai din da yi ba cikin ba daidai din da ya aikata abubuwan da ba daidai ba da ya aikata ko dai an yi masa haddi ko ya tuba tobatan nasuha ko addu'ar annabi ta shafe shi tunda Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum ta hanyar haka zaka fahimci tsakai kuma idan ka tashi ko da masu irin wannan ɗaya ɗaya kun laifin da yake da girma wanda baki ke jin nauyin fadarsa idan a ce ko shan giya ko zina a cikin sahabbai da zaka lissafa wajen mutum 100,000 kaddara ma mutum 50,000 kai ko da mutum 1,000 ne waɗanda suke da wannan laifin ba su fiya tsin hannunka ba waɗanda za ka kidaya gaba ɗaya ka ga ai lokaci ne mai tsafta lokacin sahabban annabi amma kai yanzu mashayan unguwarka mutum nawa ne da waɗanda suka taɓa laifin zina a unguwarka ko a garinka ko a local government ɗinka ko a faɗin jiharka amma duk ka shallake su ba abin zagi ba ne sai Abubakar na mutane su ji suna son imani su ji suna ƙin kafirci wannan falala ce ta Allah sannan ni'ima ce daga gare shi wallahu alimun hakim Ubangiji ta'ala masani ne sannan Ubangiji ta'ala mai hikima ne sai mu dakata haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum mai tambaya ne cewa mahaifinsa ya rasu kuma ana bin su sallah da azumi sakamakon tsananin rashin lafiya da tsufa in ya halatta ya rama masa farko dai ba a rama wa mutum sallah wanda bai yi ba tawawun a sakamakon rashin lafiya ko wani abu da ba rashin lafiya ba amma azumin da bai yi ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa har ya mutu to wannan za a siyar ne a madadin kowane yini daya, in ana bin sa azumin wata daya to za a siyar da miskini 29 ko 30, in ana bin sa na wani adadin shekaru kuma aka iya kiyaye shekarun to za a siyar da miskinai sau waɗannan kwanakin da bai yi azumin ba na Ramadan. Amma inda azumi ne na bakance ko kafara, to wannan za a yi azumi ne a madadinsa. Amma azumin Ramadan da bai yi ba za a siyar ne a madadinsa, ba azumi za a yi ba a madadinsa. Ya kasance na yin aikin alkhairi da nufin Allah ya kaiwa mahaifinsa lada. Ya halatta mutum ya yi aiki na alkhairi domin Allah ya kaiwa mahaifinsa ko mahaifiyarsa lada, musamman aikin da ake yi da dukiya, gina masallaci, haƙa rijiya, gina makaranta da sauransu, sadaka ta yau da gobe, da nufin Ubangiji Ta'ala ya kai ladan ga mahaifi ko mahaifiya, duk wannan sun halatta. In ko mutum zai aikin alkhairin, to sai ya yi irin aikin alkhairin da ya tsara ragowar falala. To shi kuma ba wani aiki da zaka ce shi ne mafi ladan Allah al-islam, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bayani a cikin littafinsa, yake aiki yana samun falala ne gwargwadon lokacin da aka yi shi. Akwai lokacin da aiki kaza ya fi falala sama da kaza, akwai lokacin da aiki kaza ya fi falala sama da kaza. Sannan yana samun falala ne gwargwadon wanda aka yi aikin don shi, idan aiki ne da amfaninsa ke ƙetare ka kai wanda ke zuwa ga waninka. Kamar mutumin da ke cikin jin yunwa, ba shi abinci a lokacin ya suka ba shi sadakar tufafi don abinci mai bukatarsa. Mutumin da ke tsananin rashin lafiya, ɗaukar nauyin maganinsa a wannan lokacin ya suka ba shi kyautar tufafi. Mutumin da ɗakin sa ya rushe da damina, ga kuma wata damina ta kusa zuwa, kokarin gyara masa matsugunninsa a wannan lokacin ila ya fi bukatar da yake da ita ta abincin da yake ci yau da gobe. Dan abincin dan kuɗi kaɗan zai iya samun sai abincin yau da gobe, amma mayar da ɗaki ko rufinsa kuɗi da sai sun tarnu har kafin ya yi haka, ba lallai bane kuma abin da yake samu a yini ya zanto zai iya tsara wannan kafin wata damanar ta zo. Da haka da lokacin da za ka yi aikin alkhairi sai ka kalli wanda za ka yi wa wanda zai fi moriyar aikin naka menene abin da ya fi buƙatuwa zuwa gare shi. Ba wai shi abin da ya faɗa maka yana so da bakinsa ba, kai za ka kalli buƙatarsa, wannan bawan Allah ya fi buƙatuwa zuwa ga kaza, sai kai masa wannan. Faɗin Allah Ta'ala fi ma hum fi wujuhihim min athari sujud, wani bayani zan ƙara sama da wanda na yi yanzu. Satin da ya wuce na yi bayani wannan kuma na ƙare, na fassara maka da maganganun malamai wancan satin, a wannan karin kuma na taƙaita akan na Abdullahi ɗan Abbas cewa fi ma hum fi wujuhihim min athari sujud, wato shi ne as-samtul hasan, kyakkyawar shiga, kyakkyawar kamala da ake gani a fuskar mutum, sakin fuska game da yan uwansa mummunai, murtuke ta game da kafirai da sauransu, ko kuma waɗansu malaman sun fassara cewa shi ne haske da mummunai za su samu a ranar tashin kiyama, yasa anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir, ko wani abu makamancin haka da malamai suka fassara da shi, kamar yadda na yi bayani tun daga wancan makon zuwa wannan makon. Wani kuma yake cewa me zai hana saƙon da ka isar a cikin hutuba ko da a taƙaita shi cikin taƙaitattun kalmomi ne a faɗe shi a yanzu? Saƙon da na faɗa a cikin hutuba ka gaina da tsawo wajen minti 30 da wani abu, taƙaice shi abin ne mai wahala, sai dai tunda ita kutubar ana ɗauka a kasar ta ga wanda yake da sha'awa zai iya nema ki, amma dai taƙaitaccen taƙaicewa shi ne na yi bayani ne akan kulawar addinin musulunci dangane da dukiya, kuma yana ɗaya daga cikin manufofi na addinin musulunci ba da kariya game da dukiya. Kuma addinin musulunci ya ba da kariya game da dukiya ta hanyar biyu. Hanyar farko shar'anta hanyoyin nemanta da dama, kasuwanci, noma, sana'a, kiwo, leburanci, da dukkan hanyoyi. Na kawo ayoyi da suka nuna haka, da hadisan annabi da suka nuna falalar haka, da maganganun sahabbai, da maganganun waɗansu daga cikin magabata. Sannan kuma hanya ta biyu, yadda musulunci ya tsare dukiya bayan an same ta don kada ta salwanta, kar a yi fasadi da ita. Sakamakon haka aka haramta abin da ake kira aklu amwalin nasu bil batil, cin dukiyar mutane ba ta hanyar da shari'a ta yarda da ita ba. Don wannan ne aka kawo haddi na yanke hannun ɓarawo idan ya sata, don a baiwa dukiya kariya. Don wannan ne aka tsananta hukuncin ɗan fashi da makami, aka ce ko a kashe shi ko a yanke hannun dama da kafar hagu, don a baiwa dukiya kariya. Don a baiwa dukiya kariya ne aka haramta almubazzaranci, har Allah ya siffanta mai almubazzaranci da cewa ya zama cikin dangi kenan. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Don haka ne aka haramta riba, don haka ne aka haramta cin hanci da rashawa, har Allah ya tsine wa mai bayar da cin hanci da mai karɓar cin hanci. Don mu kawo hadisi kan haka. To wannan abin da na faɗa shi ne nake cewa bisa ga hasken wannan abin, mu al'ummar musulmi muna tare da dukkan wata hukuma da gwamnati za ta kafa ta don yaƙar waɗancan hanyoyi na ɓallata dukiya ko lalata ta. Sawa'un gwamnatin jiha ce ko gwamnatin tarayya ce ko ƙaramar hukuma ce. A wannan lokacin ne mana bayanin cewa hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa, wato EFCC, list da ta fitar jerin sunaye na mutanen da ake ganin sun yi ba daidai ba, wannan wani abu ne da yake mai kyau. Amma abinda kowane ɗan Najeriya, ko musulmi ko kirista, ko mazaunin birni ko mazaunin ƙauye zai so ya sani shi ne, shin waɗannan mutane 135 da aka jeranta sunayensu, shin lalle an tabbatar sun yi laifukan nan da aka faɗa, ko kuma an yi hakan ne game da waɗansu daga cikinsu don cimma wata manufa ta siyasa? Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan mutum 135 shin su kaɗai ne mutanen da suka ci amanar Najeriya, ko kuma EFCC za ta fito da wani sabon listin, sabon jerin sunaye na waɗansu waɗanda su ma ɓarayi ne, sun yi rubda ciki akan dukiyar jama'a, sun yi rashawa da cin hanci, don mai buga su wane ba, da su wane, da su wane? Wannan shi ne abin da na faɗa. Sannan na uku daga cikin tambayoyin, sannan kowa ne cewa a lokacin da wannan gwamnati ta zo a 1999 mulkin farar hula ya dawo, dawowar wannan gwamnati ke da wahala, aka ware miliyoyin kudade ko biliyoyi da nufin za a gyara hukumar wutar lantarki. Duk ɗan Najeriya ko ɗan kudu ko ɗan arewa shaida ne akan cewa wannan hukuma ta wutar lantarki shin ci gaba ta ko ci baya? To ina kudaden da aka ware suke? Suwa suka cinye su? Sun fito a cikin wannan list din ko ba su fito ba? Sannan kuma tambaya ta gaba, abinda rahotanni da kowa ke iya karantawa in mutum na bin diddigi, rahotanni na cikin gida da rahotanni na waje, rahotanni na ƙungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke da alaka da Majalisar Ɗinkin Duniya, dukkaninsu suna sanya Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa rashawa da cin hanci. Sannan kuma waɗannan rahotannin sun yarda da cewa cin hancin da ake yi a Najeriya 70% zuwa sama na wannan cin hancin ana yin shi ne a fadar gwamnatin tarayya. Waɗannan rahotanni suna nan a jarida, suna nan a intanet. Shin waɗanda duk ake zargi a cikin gwamnatin tarayya sun fito ko sun raguwa? Shi ne tambayar da muke cewa idan aka ansa irin waɗannan tambayoyi, ɗan Najeriya zai huce, zai sami wato wani abu na sauki. Sannan kuma saninmu ne cewa a waɗannan shekaru guda takwas tun da aka yi Najeriya ba ta taɓa samun kuɗi ba irin na wannan shekarun, domin Najeriya ita ce ta biyar ko ta shida a jerin ƙasashe masu arzikin man fetur. Sannan kuma a wannan lokaci ne man fetur, ganga guda ta ɗanyen man fetur ta kai dala 60 da wani abu zuwa dala 70, wanda a tarihin duniya ba a taɓa samun ya kai haka ba. To duk waɗannan rarar kuɗi da aka samu suna ina. Kaga idan an riga an za a yi hukunci su sa a yi na bai ɗaya, mu ɗauka cewa wannan somin taɓa ne, illa iyaka a baiwa mutane an saro an sassan tambayoyi. Waɗannan mutane duk haka ne gaba ɗayansu, ko waɗansu daga cikin suna da laifi, waɗansu su ba su da laifi. Shin dan dai a yi adalci ne, ko kuma dan cimma wata manufa ta siyasa, ko dan a damu na ƙasar a tayar da hankali a yi rikici, idan ya so sai Obasanjo ya celanta emergency sai ya wuce ya yi tazarce ta wata hanya ta daban. Tunda constitution ya ba shi damar idan aka yi rigima a ƙasa aka yi kikikaka, to shikenan sai a sanar da emergency code, ya rushe dukkan gwamnoni, ya rushe majalisa, sai ya kafa mutane kan tomomi a jiha, sai ya ci gaba da mulki har tsawon wata shida kafin ƙasa ta zauna lafiya. Kaga shikenan an yi tazarce ta wata hanya. To amma ba za a samu damar yin wannan ba sai an haɗa rigima a ƙasar, ko da sunan addini, ko da sunan Kudu da Arewa, ko da sunan jam'iyya, ko da sunan wani abu. To waɗannan ababai da ake kuwa ba wannan hanyar sai aka kama ba. Shin abin da kowane mai hankali ya kamata ya yi nazari ya lura da shi. Aƙidar mu a musulunci shi ne dukkan mutumin da ya saci kuɗi ko a jiha ko a ƙaramar hukuma ta kowace irin hanya ya sata haramun yi, kuma ya cancanta a yi masa hukuma. Wannan ita ce aƙidar mu. Ba wani mutum da za mu kare ko dan ɗan garinmu ne, ba kuma wani wanda za mu tsara dan shi ba ɗan garinmu ba ne. A'a, muna kallon dalilai na shari'a don mu mu'amalanci mutane. Amma bai kamata ba mu zama gidadawa a rikitar da mu ta waɗansu hanyoyi waɗanda mu kasa yin fashin baƙi na al'amura da suke faruwa. Wannan shi ne dunkulallen abin da na faɗa. Kamar yadda na faɗa, ba zan yi a ce duk abin da na faɗa a cikin huɗu ba cikin minti 30 da wani abu ko minti 40 ba, a ce zai iya takaice cikin minti 5 abu ne mai matuƙar wahala. Amma dai waɗannan na ɗaya daga cikin gaɓoɓuwan maganar da na tattauna a kai, na kuma tunatar da mu jin tsoron Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, tsayawa a gabansa ranar tashin kiyama. Da mai mulki da wanda ake mallaka za su zama kankankan a gaban Allah gobe kiyama. Da wanda yake shekara huɗu yake son ya ƙara, da mai shekara takwas yake son ya ƙara, da mai shekara nawa, da wanda yake da jiha ko ƙaramar hukuma ko ina ne, kowa zai tsaya a gaban Allah. Kuma babu wanda zai kare ka a ranar duniya ta ƙare, a ranar ba honorable wane, ba his excellency wane, babu wane, babu wane, duk magana ta riga ta ƙare, ba connection cewa ɗan gaban goshin wane ne. Fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawmaidhin wa la yata'alun. Wana a takaice ina jin shi ne abin da na faɗa. Ubangiji ta halaye mana gaban kasar. Abu na ƙarshe, akwai wani bawan Allah da ya je da wata takarda wadda aka wata ke musulman Kano ku yi hattara bayan mun gama sallar juma'a, ya rinka ƙoƙarin raba ta ga jama'a. Ɗaya hizba suka gan shi suka kama shi suka kwashe ta. Abin da muke jan hankalin mutane, ko a nan wurin karatu a gadon ƙaya, ko a ɗorayi wajen sallar juma'a, ba mu yarda da dukkan wata takarda da wani zai bugo ta ya zo ya yaɗa ta ba, ko da sunan addini ko da sunan siyasa, har sai ya nemi izini kai tsaye daga gare ni, ko daga Malam Abdulwahab, ko daga 'yan kwamiti. In ba haka ba, duk mutumin da muka kama yana raba takarda ko mun kyanta, za mu mu'amalance shi ta hanyar da doka ta dace. Ya ji zafi ko da kare ji zafi, duk dai abin da doka ta nuna shi ne ya zama daidai, to insha Allah wannan hukuncin za mu yi masa. Kowane ne, ba mu yarda da wani mutum ya zo ya raba mana waɗansu takardu ba, ko mun kinsu ko mun munansu. Mun fi san in takarda mai kyau ce, to ya zanto mun san kinta kafin mu yarda a yaɗa ta. Amma hangar mu take da kyau ba a mahangar wanda ya yaɗa ta ba. In takarda mummuna ce, to ya zanto in ma tana da munin mu mun yarda mu dawo wa kanmu wannan munin, duk abin da za a yi a kanmu a yi, a madadin wani ya zo ya sa mu cikin rigimar da ba mu ne muka shirya mata ba. Mu yin za mu yi rigima muka shirya mata, ko mu kalubalanci duk wanda za mu yi rikici da shi ba tare da mun ji kunyarsa ko nauyinsa ba. To amma ba ma san har kawai wani ya je ya ciwo mana adashin rigima, kuma ya ce mu biya a madadinsa, ba za mu yi wannan ba. Don haka muna jan hankalin duk wanda zai zo ya yaɗa wata takarda, to ba za mu taɓa kyale shi ba. Kuma ko in hizba, Allah saka muku da alkhairi, ku ƙara cin tsamana a kan dukkan wata takarda da kowa ga wani zai yaɗa ta, ko a nan wurin karatu ko a masallaci. To kowa ya ku kama shi, sannan kuma a yi masa abin da ya dace, a yi masa wanda nan gaba zai ƙara yi ba, ko an ce yi irin abubuwan da suka dace, wanda nan gaba ko an ce ya yi shi, ko a mafarki ya ga an ce ya yi zai karyata mafarkinsa nan gaba. Dan ba za mu ga kowa ne zo kawo mana rikici ba kan wani abin da shi ya kasa yi, ya zo ya kawo mu mu yi a madadinsa. in shi jarumi ne ya kafa drum yayi yadda mu idan zamu muke kafa drum mu yi to wannan shi ne saboda haka muna dan hankalin mutane game da wannan haka masu leke takardu na sanarwa su ma su rinka neman izini kafin su leke a dukkan wani notice board ko da yake nan masallaci ko makarantar usman bin affan a gadan kaya ko kuma a masallacin juma'a na dorei ko da wanda zai leke takardar ahlus sunna ce to muna son mu san menene za a leke wanda mu mun yarda da wannan abin da za a yi ba sharadi bane ba sai lakta da ni zan yi ko da malam abdulwahab zai ko da gaskantar zai ko wani malami na sunna zai lakta in ma gani suke za mu yi cewa ya amma kawai a je a lulluɓo wani abu zuwa leke mana a masallaci ba za mu taɓa yarda da wannan ba kuma ba ma wata mubarranta daga dukkan wanda ya yi wannan saboda haka shi wanda ya yaɗa wannan takarda ya kuka da kansa kada ya sake kawo mana irin su yanzu dai su ƴan hizba sun kwace takardar ne sun sake shi wanda da sun nemi shawara kada ba za su sake shi ba to amma dai ila wannan ya zame masa wa'azi nan gaba kada ya sake zuwa da ita Allah gane da mu to kun gama ba da taimakon ku hannu da kan wannan ba Allah ya jani bismillah au ba tambaya mu to bismillah ko ma wacce ce yazo ɗan hizba suna jiran ta da izinin ubangiji zai sha mamaki a'a ya dai zo ba ya ce wani zo ya ba in ba waɗansu suka turo ki shi da su za su gane ya yi kuskure mu ya zo ya gamsar da mu a kan ingancin takardar ma iya buga dubunta mu yaɗa amma kawai wani zo ya amfani da taron mu ko waye ba za mu kyale shi da ya amfani da taron mu don cimma wata wani mata shi siyasa ko ya karɓo wata kwangila zai biya buƙatar wani ba za mu yarda da wannan ba da izinin ubangiji Allah nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta da nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta.